Kasar yana fuskantar hauhawar farashin kayan masarufi da sauran nau'ukan kayayyakin amfanin yau da kullum babu kakkautawa. A rahoton da ta fitar hukumar kididdiga ta ƙasa MBS ta ce an samu ƙarin hauhawar farashin kayayyaki a watan Nuwamba da kaso 0.87 idan aka kwatanta da watan Oktoba da ta gabata. Hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya yanzu ya haura kaso 27.33 zuwa kaso 28.20 bisa kididdigar ta MBS. Kuma rabon kasar da ta shiga irin wannan yanayi na tashin farashin kayayyaki tun a shekara ta 1996. Kazalika hukumar ta ce wannan mataki na hauhawar farashin kayayyaki ya karu da kaso 6.73 idan aka kwatanta da watan Nuwamban shekarar 2022 wanda yake a matakin kaso 21.47. Rahoton ya kara da cewa hauhawar farashin kayayyaki na watan Nuwamba ya wuce adadin da aka kiyasta a watan Oktoba. Rahoton ya ce hauhawar farashin kayan cimaka ya karu da kaso 32.84 a shekarar ta 2023 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata wanda yake a matakin kaso 24.13. Rahoton ya kara da cewa kayayyakin da suka ta'azzara hauhawar farashin sun hada da farashin burodi, cimaka, man girki, doya da kuma dankalin turawa. Sauran kayayyakin su ne kifi, nama da sauran kayayyakin kwalama da kuma na shayi. Shin ko menene ke kawo irin wannan hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya? Tambaya da na yi wa Dr. Isa Abdullahi Kashiri kenan, manazarci kuma masanin tattalin arziki a Jami'ar Tarayya da ke Kashiri jihar Gombe.
Akwai manya-manyan abubuwa guda biyu da mu a aikace a cikin tattalin arzikinmu da muka yi sake da su suka rikice. Wato ɓangaren sarrafa kayayyaki da wadata ƙasa da abin da ya kamata mu ɗinnan mu yi amfani da shi. Wato mu mun shantake mun sake komai ba za mu iya yin shi wai don mu riƙe Najeriya da shi ba. Saboda haka abincinmu za mu siyo daga waje, tufafinmu za mu siyo daga waje. Duk yanda za a yi a siyo wani abu daga waje a shigo da shi, to da abu ya shafi wancan ƙasar wajen ya shafi Najeriya. Akwai hauhawar farashi a ƙasashe na duniya kusan gaba ɗaya. Saboda haka sai mun siyo shi mun shigo da shi cikin gida Najeriya. Ɓangarori guda biyu da suka taɓa tattalin arzikin Najeriya da kusan ya wargaza komai, ɓangaren man fetur da ɓangaren canjin kuɗi na Najeriya. An ƙara farashin man fetur, kamar yadda muka sani dole farashin abinci ya ƙaru da farashin sufuri ya ƙaru.
To wani mataki ya kamata gwamnati ta ɗauka domin dakatar da hauhawar farashin kayayyaki?
To kenan ya zamanto dole gwamnatin ta ɗau matakan da abincin da sauran abin da ake buƙata zai yalwatu a cikin ƙasa ya wadace ƙasa. Kamar yanzu a ce ta samar da manya-manyan masana'antu na sarrafa kayan gonan. Kamar a samar da manya-manyan gonaki irin na zamani na duniya. Inda za a yi su kuwa a cikin takaitaccen lokaci da sun rage hawa-hawan farashin nan.
'Yan Najeriya daina dakon ganin irin dabaru da gwamnatin ƙasar za ta fito da shi domin kawo ƙarshen yadda farashin kayayyaki yake tashi a ƙasar. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.